Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 22 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
A Somalia farar hula 6 sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunan hari da aka kai da ya halaka ɗaruruwan mutane. Haka nan kuma harin ƙunar bakin wake da aka kai a harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul jiya a sabar babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja 15 jikkata wasu da dama. A wani mataki na ban mamaki, shugaban Amurka ta shafin Twitter jiya Asabar ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shirin wucin gadi na taimakawa tsofaffi da ba su da mataimaka. To ko yawo makomar wannan shirin yake?
Don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau. Duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shi ne za mu zauna mu ga yadda za mu iya gami jihar Sokoto da irin wannan kula.
Wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Niger ita ma ta taimakawa matasa da kayan aiki da kuma jari don ba su kwarin gwiwa yin sana'o'i cikin gida maimakon zuwa kasashen waje taɓa rauniyar hanya. To koya matasan suke ji da wannan taimako da aka ba su?
Sunana Gashura, ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dantal. A wanga a rike ni yawa kwatanta mun wanga sai a rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba. Mun gode.
Bayan haka kuma za mu ji ƙarin bayani akan hali da ake ciki a jamhuriyar Niger biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa sojojinta a Tilbury. Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka, sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Somalia farar hula 6 sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunar hari da ya halaka ɗaruruwan mutane. Jama'a yankin kasar da ake kira Lower Shabelle da Turanci sun tabbatar wa sashin Somalia na murar Amurka cewa mata 2 da maza 4 sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake hadawa gida ta afka motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira da Niga mai tazara kilomita 35 daga arewacin birnin Mogadishu. Mogadishin gwamnan yankin Ali Nur Muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su ‘yan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira Afgoye zuwa Balad. A halin da ake ciki kuma limaman addinin Musulunci da suke nan yankin Washington DC na Amurka sun yi Allah wadai da mummunan harin ta'addanci da aka kai a Mogadishu wadda ya kashe kusan mutane 400 ya jikkata wasu 228. Limamai da jami'an diplomasiya sun bayyana bakin cikin su kan aukuwar lamarin a lokacin sallar Juma'a da ta shige. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul jiya a sabar babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja 15 jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗa. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin ƙunar bakin wake na ƙungiyar ISIS ya kai hari a wani masallacin ‘yan Shia a birnin Kabul ɗin ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama. ‘Yan sandan ƙasar da shaidun gani da ido suka ce an kai harin ne a jiya asabar ɗin lokacin da maharin a cikin mota ya kara motarsa da wata ƙaramar motar bas da ke ɗauke da kuratan sojojin a ƙofar shiga cibiyar horar da su. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Daulat Waziri ya tabbatar da adadin waɗanda suka aka kashin ya ƙara da cewa wasu 4 kuma sun jikkata. A wani mataki na ban mamaki, shugaban Amurka Donald Trump ta Twitter jiya Asabar ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce. Duk da haka shugaban na Amurka ya nuna alamun watakili ya hana a saki dukkan bayanan. matakin da ya janyo damuwa ga waɗanda suke ci gaba da nazarin shugabancin marigayi John F. Kennedy, cewa matsin lamba daga hukumomin leken asirin Amurka suka sa Mr. Trump shi ya wato ya canza shawaran sakin waɗannan dukkan bayanai. Daga bisani dai fadar ta shugaban Amurka ta fidda sanarwar cewa sai ta yi za a ci gaba da rike wasu bayanan na a zaman na sirri. To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Asabar, Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya ba da sanarwar cewa zai kori gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ballewa, sannan a yi sabon zaɓe a wani yunkuri na hana yankin mai ƙuri-ƙuriyar cin gashin kai, wato ayyana 'yancin kai. Prime Minister Rajoy ya ba da sanarwar cewa bayan da Majalisar Ministocin ƙasar da yake wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa a jiya Asabar ɗin domin tunkara rikicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ɓallewar da shugabannin yankin na Catalonia suka ayyana. A ranar Alhamis, gwamnatin ta Spain ta fara ɗaukar matakai na janye ƙuri-ƙuriyar 'yancin da yankin na Catalonia yake da shi. Ofishin Prime Minister ya ce an shirya taron Majalisar Ministocin ne domin gwamnati ta ayyana amfani da sashe na 155 na tsarin mulkin ƙasar, wadda ya baiwa gwamnati ikon janye wasu iko ko ma baki ɗaya ikon da yankin na Catalonia ke da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Lahadi ya karfafa yunkurin inganta dangantaka tsakanin kasar Saudi Arabia da kuma Iraki a zaman wata hanyar tunkarar buga kirji na karfin soja da tinkahon da Iran take yi a yankin. Sakataren Tillerson ya halarci taron farko na kwamitin da aka aza wannan nauyi da aka yi a birnin Riyadh, inda ya gaya Sarki Salman da Prime Minister na Iraki Haidar Al-Abadi cewa inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu ya nuna alamun zai haifar da ɗa mai ido. Ya ba da misali da sake buɗe kan iyakokin tsakanin kasashen biyu cikin watan Agusta da kuma sake farfaɗo da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu, matakin da babban jakadan na Amurka ya yaba kasashen biyu akai. Sarki Salman ya ce, muna fuskanta a yankin mu ƙalubale masu tsanani da suka hada da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci da kuma yunkurin wargaza yankin ma, wadda yake buƙatar mu mai da hankali a kai. A nasa jawabi, Prime Minister Abadi ya yaba da ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ya ce ‘yan uwa ne. Dukkan tsoffin shugabannin Amurka da ke raye sun halarci wani gangamin kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka shirya domin tara kuɗi a tallafa waɗanda bala'in mahaukatan guguwar ruwa da iska suka yi wa ɓarna a nan Amurka da kuma wasu yankunan ƙasar da suka haɗa da Puerto Rico da kuma tsibiran Virgin. Tsoffin shugabanni Barack Obama, George Bush babba da ƙarami, Jimmy Carter da Bill Clinton duk sun halarci gangamin a filin wasanni na jami'ar Texas da ake kira A&M. A wani mataki na nuna haɗin kai na ba safai ba, shugaban Amurka Donald Trump, wanda bai halarci gangamin kai tsaye ba, ya tura da sako ta bidiyo inda ya gode wa tsoffin shugabannin saboda muhimmiyar rawar da suka taka saboda taimaka wa 'yan uwanmu Amurkawa su farfaɗo. Dukkan tsoffin shugabannin sun yi magana inda suka yaba da ƙoƙarin Amurkawa na ganin sun tallafa wa 'yan uwansu waɗanda bala'i ya afkawa. Da ƙarshe, hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta janye jakadanci na musamman da ta baiwa shugaban Zimbabwe Robert Mugabe. Na saurari dukkan waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu da dalilai da suka bayar. Haka nan na tuntuɓi gwamnatin Zimbabwe. Baki ɗaya mun amince cewa shawarar janye bashi wannan mukami shine yafi dacewa ga muradun wannan hukuma, inji shugabanta Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shirin taimakawa tsofaffi marasa galihu da basu da mataimaka don ya sauƙaƙe musu wahalhalun rayuwa da suke fama da su. Sakamakon wannan shiri na jarrabawa zai ba da tabbacin makomar shirin a faɗin jihar baki ɗaya. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An ƙaddamar da soma shirin na tallafawa da kula da tsofaffi marasa galihu na gwaji ne tare da tsofaffin 500 maza da mata da aka ɗebo su daga yankuna daban-daban na jihar ta Sokoto. Tsarin ya yi tanadin ciyarwa da tufatarwa ga tsofaffin, kazalika da kula da lafiyarsu musamman akan cutukan da akasari suke addabar masu manyan shekaru da dai sauransu. gwamnatin ta jihar Sokoto ta kirkiro wannan sabon shirin ne a karkashin hukumar ta ta zakka da wakafi wacce Muhammad Lawal Mai Doki ke shugabanta.
Don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau. Duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine zamu zauna mu ga yadda zamu iya ga jihar Sokoto da irin wannan kula. Saboda addinin musulunci dai kula daga jeyu dole da to kuma wanda ba su addinin musulunci ko turawa suna ganin cewa lalle kula da wanda ya tsuha kada a ci moriyar ganga a yadda kore. Duk tsohon da ka gani a ko turawa da ya taba takawa wannan kasa ta kawo inda take yanzu. Saboda haka don ya samu jaraba bai da dabe da jika wanda zai kula da shi to bai kamata al'umma ta bashi ta gayyara ba.
Sakataren gwamnatin jihar Sokoto Professor Bashir Garba shine ya wakilci gwamnatin jihar a wajen kaddamar da shirin. Na kuma tambaye shi abin da ya ja hankalin gwamnatinsa na fitowa da sabon tsarin.
Gwamnati ta hannun wannan hukuma aka ga ya dace a zakallo mutane a tsofaffi ko dattawa waɗanda aka ga suna da buƙatan tallafi na lamarin yau da kullun da kuma buƙatan a duba lafiyansu. Gwamnatin jihar Sokoto ta kan samar da kuɗi ga wannan hukuma da kuma irin taimakon da wannan hukuma za samu ga ɗaiɗaikun mutane a matsayin zakka ko wakafi. A wasu ƙasashe da suka ci gaba za ka samu cewa gwamnati takan ɗauki nauyin kula da dattidawa ko tsofaffi. To wanda duk bai da mai taimako a ɓangarensa idan tsufa ya zo za ka samu cewa ya shiga wani yanayi.
Wasu daga cikin tsofaffin da aka zabo domin soma wannan shirin na gwaji sun bayyana yadda suke ji a ransu.
Ahmadu Usman sunana. Lalle na murna da wanga shigowa cikin wanga shirin kuma na farin ciki. Kuma ina fata waɗannan shugabanni da suka ɗau nauyin wannan abin Allah ya taimake su, Allah kuma ya ƙara ba su basirar taimaka ma marasa ƙarfi waɗanda ƙarfinsu ya kai sun ɗan fara gajiya.
Sunana Adama.
Shekarun ki nawa?
Shekaruna wallahi ba ala amna manci shekaruna
kaka kijiya da za a baki wanga taimako
na ji dama wallahi fata alheri dai nika ko ba gaskiya ba ban je fata in yi arme yanzu tun da babu mai so na fata in gama lahiya dai nika so.
To sai dai shirin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha ta hannun hukumar zakka da wakafi da kuma ɗaiɗaikun jama'a da hukumomi masu zaman kansu da ƙungiyar likitoci da kuma kafafen yaɗa labarai da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Ita kuwa kungiyar Talamsi mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta bada nata taimako ne ga matasan da magaram don ƙara musu ƙwarin gwiwa yin sana'a a cikin gida kuma kada su yi sha'awar barin ƙasarsu zuwa ƙasashen waje taɓa rauniyar hanya. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
A cewar shugaban kungiyar Talamsi, kimanin miliyan 21 ne aka tallafa ma matasan da su.
Mutum 30 ne. Kinan abin da aka kashe miliyan 21. Na farko shafudu aka ba su 9,000,000 na karshe kuma 16,000,000 da ya samil kowane na da 7,000,000 amma shi ke 7,000,000 wannan sai aka ba su kayan na 6,000,000 aka ba su kudi 7,000,000 su suka rubuta kayan su wanda kowa ya rubuta abin da yake so daidai kudin shi ya yi faktirkin shi da abin da yake so ya kawo mana kinan mu sai muka ba kuma san wanda su mun sai wajen su akwai wanda masu rubuta firigona akwai masu rubuta har fata masu na rubuta kuma su rubuta tela dai an ba su alheri kuma muna godiya ma hutu terete de la paix da agafer wanda suka no european suka wannan su suka finance ma wannan kudi duk muna so su kula da wannan kuma shikin gida nan an ka ba su nan su zamana su yi kasuwanci.
Irin wannan taimako yana daga cikin yaki da safarar bakin haure da yawancin kungiyoyi masu zaman kansu suka yi alƙawarin kawo gudunmuwar su. Sanusi Muhammad, mamba na kungiyar Horo Hula a jihar Agadez, kirayi ga sauran kungiyoyi masu zaman kansu da su yi koyi da Talamsi.
Wannan abu da wannan kungiya mai zaman kanta Talamsi ta yi, kamar ya kamata ya zamanto ma sauran kungiyoyi wanda suke fafutukar ganin cewa yau a cikin wannan sana'a da ake nema a ba wanda suke fataucin bakin haure ya kamata ya zame musu aya, tunda yau mutane a gaskiya suna jira. Akwai manyan kungiyoyi wanda suka yi da samu kuɗi da dama daga masu hannu da shuni har yanzu ana nan taciba mutane ba su san ba a yaya ake ciki kenan su ma kamata su yi wobasa ganin cewa matasan da suka ajiye takardun su domin samu tallafi ta hanyar su kamar yadda ta lamsi ta yi su ma sun kawo wannan tallafin zuwa ga sauran matasa.
Su kuwa matasan da suka samu tallafin godiya suka yi kamar haka.
Abubakar Musa na samu mashin ta dimki babban mashin burujeri guda da sample guda amma babban mashin PKS ake ce mata. Kuma na samu shadda kamar misalin rabin bandar uku. Na samu turmi biyu na atamfa, na samu TC bandar goma. To alhamdulillah na samu permitir da zareruwa da sauransu. Tunda daman muke fidda mutum bada rishi ne, tunda ya samu me za a ta abu da abinda za a bada waje a iya a same shi cikin wanga abu.
Shata'atta gaskiya tallahi ne babba wanga. TC suka ne aka so mun na dararuwa da tela babba da karama da wani farka aiki dai sosai mun same su. Kuma muna godiya ga magabatan mu.
Abubakar Muhammad
na samu shinkafa da sukar da fulawa da frigo da sabuli da biski dai da sauransu. Shago ne kawai zan budawa.
Sirara ga shura ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dental. Ah wanga a rike ni yawa ko tamta mun wanga sai a rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba. Mun gode.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa jami'an tsaron Niger ta jandarma a jiya Asabar, wanda ake zato wasu 'yan bindiga ne suka aikata hakan. Hukumar ƙasar ta fidda sanarwa, kuma ga ƙarin bayani daga wakilinmu Suleiman Muni Barba a birnin Yamai.
A sanarwar da ta bayar a kafafen gwamnatin Niger a yammacin Asabar, ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayyana cewa wasu 'yan bindigar da suka tsallako daga Mali a cikin motoci, wasu kuma a kan babura, sun kai hari a barikin sojan Ayeru da sanyin safiyar Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron jandarma 13, yayin da wasu 5 suka ji rauni. Sai dai gwamnatin ta Niger a wannan sanarwa ta ƙara da cewa mayakan saman ƙasar da suka furtumi waɗannan 'yan ta'adda sun hallaka da dama daga cikinsu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa inda suka fito. Sannan askarawa na Niger sun yi nasarar cafke wasu daga cikinsu. Ko a watan Mayun da ya gabata ma 'yan ta'adda sun kai hari a barikin sojan Ayero da ke a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin Yamai. Duk wada dokar ta ɓacin da aka kafawa baki ɗayan arewacin yankin na Tilaberi. Garin Ayeru na a tazarar kilomita 4 da sansanin 'yan gudun hijira na Tabare-bare. Saboda haka wasu mazaunan wannan karkara ke kallon wannan sansani a matsayin wata malabar 'yan ta'adda da ke ba su damar ɓoye bindigogin da suke amfani da su don zambatar jami'an tsaron Niger. Tun bayan tarewar ƙungiyoyin ta'addanci a arewacin Mali, al'amuran tsaro suka taɓarɓare a yankin Tilaberi, inda a kwan watan nan na Oktoba wasu 'yan bindiga suka hallaka sojojin Niger 4 da wasu Amurkawa 4 masu aikin sintiri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Jama'a kada ku sha'afa, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diplomasiya, yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke ƙara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diplomasiya domin ganin an shawo kan Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na mallakar makaman nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bom na farko kamar yadda ya faɗa. Sakatare Tillerson ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa, lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji a kan ƙasar ta Koriya ta Arewa. Wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diplomasiya da shugaba Trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama.
Ina ganin ina da wani irin hali na daban. Ina jin kamar na fi ɗaukar lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a.
To hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa ɗaukar matakin soji domin daƙile shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa da za a iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata. John Delury, farfesa ne a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Yonsei da ke Seoul babban birnin Koriya ta Kudu.
This administration not just Trump, the administration.
A irin tawa mahangar wannan gwamnatin ba wai Trump shi kadai ba. Na shirin ɗaukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta cutura.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan ɗaukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da Koriya ta Arewa take haɗa makamin nukilenta. Sai dai mafi aksarin Amurkawa na adawa da wannan mataki. Duk da cewa kai hari akan Koriya ta Arewa domin kare Amurka daga harin ƙasar dalili ne mai tushe, amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan. Sannan duk wani harin soji da Amurka ta kai ko da akan rumbun adana bayanan Koriya ta Arewan ne da nufin wargaza shirinta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba Kim Jong-un, hakan zai iya haifar da martanin da zai kare akan Koriya ta Kudu wanda zai shafi hadda karin Amurka 28,000 da ke jibge a ƙasar, sannan ya tsindima yankin cikin yakin makamin nukiliya. David Straub wani ƙwararre ne da ke sharhi kan Koriya ta Arewa.
I think that would be morally, diplomatically.
Ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce, a diplomasiyance, a kuma siyasance, domin zai iya zama babban bala'i ba wai kadai ga yankin Koriya ba, amma har ga Amurka.
Ita dai Koriya ta Arewa ta ce shugaba Trump na da wani mugun nufi a kanta, domin atisayen haɗin gwiwa da suke yi da Koriya ta Kudu ya nuna hakan, saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makaman na nukiliya. Ana dai sa ran nan ba da jimawa ba Koriya ta Arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya. To sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce, ta yaya ƙasa kamar Koriya ta Arewa da ke ci da al'ummarta da ƙyar ta iya mallakar fasahar ƙera makamin nukiliya? Kim Dong-yeob malami ne a Jami'ar Kingyeom da ke ƙasar Koriya ta Kudu.
Koriya ta Arewa ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC, wacce ke ba ta damar ƙera makamai masu linzami da kanta. Shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata, wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake ƙera makamai masu linzami, ƙasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami. Saboda takunkumin ba shi da wani tasiri.
Ƙwararru dai sun ƙara da cewa yanzu ƙasar ta ƙware ba a fannin fasaha ta CNC kaɗai ba, hatta iya dabarar nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita daga ƙasar waje, inda takan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka ƙera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai ƙyasin cewa Koriya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda 15,000. Waɗanda ke bata damar ƙera makamai masu linzami. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Abuja, wato Hassan Maina Kaina, da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Birni Mai a jamhuriyar Nijar, wato Sulemomuni Barma, da Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Zan fara ne da sakon Shehu Adamu Rijau. Yace hakika kalaman da gwamnan jihar Mutaneja Alhaji Abubakar Sani Bello yayi cewa kashi 60 cikin 100 na malaman makaranta a jihar Mutaneja an dauke su aiki bisa alfarma ba bisa cancanta da dacewa ba. Wannan ba gaskiya bane. Muna fatan zai dauki matakin yiwa wannan lamari gyaran fuska, domin dai duk inda aka ce ilimi ya gurbata, to tabbas akwai tarin tulin kuma baya ga al'ummar wannan wuri. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Allah sarki, ba rabo da gwani ba, mai da kamar sake da wahala. Hakika na yi matukan mamaki yanda dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP wato Umar Abdullahi ya tare dimbin mutane a taron da yayi a garin Funtuwa a wannan Lahadin. Hakan ya kara tabbatar mana da har yanzu akwai dimbin mutane musamman talakawa a jihar Katsina wanda suke ra'ayin PDP, ko da yake Hausawa na cewa halin mutun jarin sa. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako na cewa yawaitar kai hare-hare da wasu 'yan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban suna hallaka dimbin jama'a. Hakan babban kalubale ne ga kasashe, da fatan kasashe za su hada karfi da karfe wuri daya domin samun nasarar dakile 'yan ta'adda a duk inda suke. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Wannan sako na cewa salam murya Amurka, Maida Abdulrahman Maina da gwamnatin Buhari ta yi bakin aiki gaskiya bai dace ba, ganin cewa ana binciken sa da handaman kudaden fansho na tsaffin ma'aikata. Da fatan za a sake tunani a wannan gwamnati da take yaki da cin hanci da rashawa. Daga Mansur Al-Mugumal. Sako daga bana cewa yanzu dai ta kara bayyana karara tsakanin Sanata Muhammad Ubali Shitu, mai wakiltar jihar Jigawa ta Gabas, da gwamna Badaru, akwai takun saka. Don haka muna kira ga zababbun da su dinki barakar da ke tsakanin su. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Sani Kainuwa Hadeja da MY Isa Hadeja. Sako na karshe na cewa murya Amurka, dan Allah ku mika mana sakon jajantawan mu zuwa ga iyalan sojojin nan na Jamhuriyar Nijar waɗanda 'yan tawayen makwabciyar ƙasar Mali suka kashe. Muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshe ire-iren waɗannan munanan hare-haren a cikin ƙasashenmu. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'are Yaldu. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a taƙaice.
Somalia farar hula shida sun halaka sakamakon tashin wata nakiya a yau Lahadi, kwanaki bayan wani mummunar hari da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar lamari da ya halaka ɗaruruwan mutane. Jama'a yankin kasar da ake kira Lower Shabelle da Turanci sun tabbatar wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mata biyu da maza hudu sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake hadawa a gida ta afka a motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira da Niga, mai tazarar kilomita 35 daga arewacin birnin na Mogadishu. Mukaddashin gwamnan yankin Ali Nur Muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su ƴan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa, kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira Afgoye zuwa Balad. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, a jiya Asabar ya kashe aƙalla kuratan soja 15, jikkata wasu da dama, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗa. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin ƙunar bakin wake na ƙungiyar ISIS ya kai hari a masallacin ƴan Shia a birnin, ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama. Hakanan kuma a wani mataki na ban mamaki ta shafin Twitter a jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na warhaka. Sai kuma wani lokacin za ku sake jinmu da sauran rahotanninmu da kuma labarai da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Malam Sidi, sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. Auni lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.